Vanessa Sigurdia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com zalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshi da rahoto kan yadda ɗan bindiga ke kawo barazana ga lamuran tattalin arzikin manoma a jihar Kaduna jihar Borno kuma ta da kofani ga aikin rajistan filaye da gidaje a jamhuriyar Niger kuma muna dauke da rahoto ne kan yaki da jahilci muna tafi da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru zamu kammala da yardan Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma da farko sai a saurari labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri A jiya talata shugaban Amurka da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma suka saba wa juna a siyasance akan yaki da cutar coronavirus Trump a wani ɗakin taro na fadar White House ya sanya hannu akan dokar umarnin shugaban ƙasa na fara ba Amurkawa maganin rigakafin coronavirus ko da yake ba iya gane yadda za a aiwatar da dokar ba dokar ta umarci sakataren kiwon lafiya da harkokin bil'adama da ya bada muhimmanci ga Amurkawa wurin raba maganin rigakafin COVID-19 a cewar fadar White House da bata yi wani ƙarin bayani ba a wani taro a garin Wilmington da ke jihar Delaware Biden ya bayyana rashin gamsuwar shi ga yanda COVID-19 ke kara yawa da kuma yawan kwantar da mutane a asibiti a cikin Amurka. Biden ya yi alkawarin ba mutum miliyan 100 maganin rigakafin cikin kwanaki 100 da gwamnatinsa ta kama aiki. Yana mai cewa wannan kadai ba zai kawar da cutar gaba daya ba, amma dai za mu iya bakin kokarin mu mu yaki cutar. A hali da ake ciki kuma zababben shugaba Joe Biden ya bayyana da manyan jami'an da za su kula da sha'anin kiwon lafiya a gwamnatinsa a jiya talata waɗanda suka yi ɗamarin tunkarar cutar da ta addabi ƙasar da ke kan gaba da yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da yawansu ya kusan miliyan 15 kana saboda wasu mutum 283 kuma suka mutu Biden da za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu ya lashe takobin yaki da annobar kana ya kira ga Amurkawa da su saka takunkumi a lokacin da za su shiga cikin jama'a a kwanaki 100 farkon mulkin sa adadin sababbin kamuwa da cutar na ƙara yin muni a Amurka lamarin da ya kai mutum 200 ko fiye da haka suna kamuwa a wuni guda yayin da Amurkawa da dama a wasu wurare a cikin ƙasar suka kiyarda da saka takunkumin Biden ya ce garin shi na Wilmington da ke Delaware da suke saka abin rufe huskam ba suna yi ne don siyasa ba sai dai suna nuna kishin ƙasa ne Biden ya ce kiwon lafiya haƙƙi ne ga kowa amma ba wai alfarma ne ga wasu mutane kalilan ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Gwamnatin Habasha ta ce sojojinta sun harbe ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya a yankin Tigiri da ke rikici da ƙasa a ranar Lahadi bayan da ma'aikatan suka kutsa shingayen tsaro guda biyu wani babban jami'in gwamnati Redwanu Hussein ya faɗa wa manema labarai a Addis Ababa a jiya talata cewa lamarin ya faru ne a lokacin da tawagar Majalisar Dinkin Duniyan suka yi yunkurin isa sansanin Shimele da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar Eritrea ya ce jami'an tsaro sun buɗe wuta a kan ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya a lokacin da suka yi yunkurin shige-shinge na uku Hussein ya ce an faɗa musu akwai wasu wurare da ba za su iya wucewa ba amma sai suka jefa kansu cikin hatsari mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric ya faɗa a birnin New York cewa sun ga an harbe ayarin Majalisar Dinkin Duniyar a Tigiri ya ce akwai labari masu fargaba da suke samu kana suna tattaunawa da manyan jami'ai don bayyana damuwansu domin kaucewa faruwar haka nan gaba a ƙarshe bikin shekaru 5 na yarjejeniyar sauyin yanayi a Paris na tunkarowa inda ake shirin gudanar da gagarumin biki mai cike da tarihi tsakanin ƙasashe 196 ciki har da Amurka domin ƙarfafa martanin da duniya ke ɗauka ga barazanar sauyin yanayi ta hanyar daƙile gurɓatacciyar iska mai illa ga tsiro shugaban Amurka Donald Trump dan Republican da ya taba fatali da batun canjin yanayin kana ya karyata batun ya janye Amurka daga yarjejeniyar a farkon wannan shekara yana mai cewa yarjejeniyar rashin adalci ne ga sha'anin tattalin arzikin kasar amma gababen shugaba Joe Biden wanda shine mataimakin shugaba Barack Obama a lokacin da Amurka ta shiga yarjejeniyar yayi alƙawarin sake mai da kasar a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da zaran an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu Shirin yanayi da zababben shugaba Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris ke niyyar aiwatarwa ana masa kallo wanda ke tattare da tsaya fiye da duk wata gwamnati a kasar Amurka tare da shawarar saka jarin dala trillion guda da digo bakwai wurin kawar da barnan sauyin yanayi kafin shekarar 2050 bayan ayyana shi wanda zai lashe zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba Biden ya nada tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilin Amurka akan sauyin yanayi na farko. Kwamitin karɓar mulki na Biden ya faɗa cewa Kerry wanda ya wakilci Amurka a yarjejeniyar Paris zai samu kujera a majalisar tsaron ƙasa na sabuwar gwamnati lamarin da ke tabbatar da aniyar sabuwar gwamnatin na gaggauta yaki da sauyin yanayi a matsayin batun tsaron ƙasa.
Labarin duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni har yanzu a yanzu dai al'ummomi da dama da ke wasu yankuna a jihar Kaduna na ci gaba da kokawa kan matsalar tsaro musamman har-haren ƴan bandaga da kuma masu garkuwa da mutane garuruwa da dama a kananan hukumomin Cukum birnin Gwari da kuma Igabi sun kauracewa garuruwan su yayin da wasu suka zama jami'an kare kansu da kansu ga dai rahoton Isa Lawan Ikra
Al'umma da dama daga kananan hukumomin Cukum birnin Gwari da Igabi a jihar Kaduna dai sun riga sun kauracewa garuruwan su yayin da waɗanda ke ci gaba da zama ke zaman dardar tare da tsarin yadda za su rinka gadin kawunan su daya daga cikin al'ummar yankin Kerawa na karamar hukumar Igabi ya ce wannan rashin tsaro da ya addabi al'ummar yankin su dai ya riga ya karya musu tattalin arziki
a sunana Yusuf Abubakar Baladinki daga Kerawa karamar hukumar Igabi nan jihar Kaduna Najeriya al'umman Kerawa gaskiya mun tsinci kanmu a wani hali mai tsanani na kunci da damuwa kwarai da gaske domin akwai wanda suka yi noma gonakin ba su samu ba an kona musu ainihin abubuwan da suka shuka sannan da damina an hana mu noma kuma sanadiyan barayi ne suka karya tattalin arzikin su suka rusa al'amarin su sun bar gidajen su da ƴan uwa da sauran dangi an dai kwashi iyalai an gudu sannan tattalin arzikin mu a wannan ward wallahi ya kare ƴaƴan mu babu makaranta in an turo malamai an ce su zo su karantar da mu ba sa zuwa saboda issue na tsaro
su ma al'umar yankin Buruku Udawa da birnin Gwari suna da irin waɗannan koke-koke kuma sun ce ko ajiya talata ma sai da aka tar hanyar Kaduna zuwa birnin Gwarin da aka sace wasu mutane
yau filani sun tara hanyar nan kuma an yi tabu da su domin ni ma yaro na yana ciki sun kwashi jama'a da zuwa da an hanyar Kaduna zuwa Udawa zuwa birnin Gwari daga baya dai daga ƙarshe jami'an tsaron sun zo aka ta tabu da su
ne hakimi ne haka sai suka kashe dan ba na sarkin Ciko sun je gidansa suka same sa a nan jiji suka harbe sa ya mutu sai suka dauki mutane guda biyar sai suka bi ta kawuya suka bi wani mutum daya a wurin sai suka bi ta tarugu sai suka dubi mata guda biyu to su gaba daya suna
nan kuma naji kun yi maganar an dauki mutum 30 a gona
eh har yanzu baka dawo da jaje suna nan a daji ba su dawo ba har yanzu mutum 30 suka dauka da uku amma mutum uku sun dawo
ni dai wannan matsala ta tsaro ta sa kiran wani taron gaggawa na masu ruwa da tsaki a jihar Kaduna domin samar da mafita Sanata Obasani shine wakilin shiya ta Binjar Kaduna a majalisar dattijan tarayyar wannan kasa kuma ya ce wannan taro ya samar da matsaya
kowa da kowa yana da haƙin ganin cewa ya bada gudunmuwar shi ta kowane hanya domin an samu zaman lafiya da ci gaba a wannan jiha ta mata Kaduna kuma idan yana da so a samu ƙarshen wannan matsala dole a yi kokari a kawo ƴan sanda na jiha domin ka duba matsalolin da ba su kare ba kuma wannan Allah ya damu da muke majalisar dattawa mun kamo hanya wurin ganin cewa mun canje wannan doka da ke kundin tsarin mulkin kasar nan kuma a samu wannan canji ina tabbatar maka cewa za a yi maganin kashi 80 cikin 100 na wannan tsaro amma yanzu dole mu dauko dubaru da kuma mu ba da shawarwari inda za a ci gaba da kare al'umma kafin Allah ya kawo wannan doka a canza ta
yanzu dai maganar lalubo mafita akan magance matsalar tsaron da ta addabi al'umar yankuna da dama musamman da arewacin wannan kasa ita ce ta fi dauke hankalin yan Najeriya musamman ganin yadda rayuka ke ta faman sarwanta a sassan wannan kasa Isa Lawalikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
madalla to a jihar Borno kuma gwamnati ta dukufa kan aikin rajistan filaye da gidaje ga karin bayani daga babban sakataren tsara taswirar jihar engineer Adam Bababi
mun fara tantance filaye da gidaje duk wannan takardu da filaye da gidaje wanda suke nan mun fara sasuwa injin mai kokolwa computer a cikin database muna so mu tabbatar akan kowane gida ko kowane fili da yake cikin Maiduguri akwai shi a cikin record nashi a cikin computer
ko su gidajen mutane da haka yanzu ga an fara zanawa ciki na ga hadda gidan tsohon gwamnatin jihar Borno Mame Goni da cewa ya kawo kamar takardun sa dan shaidan cewa shi mallaki wannan filin shi a zaman sa na tsohon gwamnati da cewa marigayi ne yanzu bai kawo da kuma ba shi da wannan takardun da yasa kureki wannan mataki
ilahirin gaskiya wato mafi yawanci daga cikin jama'an mu wasu suna da takardan ya kamata su zo su biya kudin haya na shekara wanda aka fi sani da ground rent ba su zuwa su biya so shine yasa ake wayannan rubuce rubucen ba wai don ba su da takardu bane wasu
so akwai zargi kuma da ake kamar ma'aikatan ku suna kamar zabe haka kamar amin misali a gidan sabon an ce akwai gidan gwamnati mai ci a yanzu wato gidan professor Zulu wanda da aka ji an tsallake gidan sa sai aka yi makin wasu makwabtan sa cewa bai kamata su gina irin wadannan katanga ba me zaka ce game da wannan
wato abin da yake faruwa mutane suna manta wani abu idan an fita irin wannan aikin wato ba zai kyautu mana mu zana kowane gida a irin wannan estates din nan ba tunda estate ne elite ne sai mu je wasu katango mu zana sai mu sa aro in ka lura a cikin gari babu amma a wannan estates din zaka ga aro in mun sa aro muna indicating akan cewa layin nan duk abin da ya shafi layin nan wannan su koma mita 1 baya ko su koma mita 1 da rabi baya wanda kaga a cikin gari ba zai yi mu haka ba
in ka duba akwai gidajen mai da dama da zaka ga an gina a cikin gari a cikin gidajen mutane kamar wannan mutane suna da izinin gina ɗan gidajen mai ne haka kuma ba su la'akari irin wannan hatsari kuma kamar ku ba ku magana kai
kafin zuwan mu akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ba abun magana bane to kaga dole yanzu ne zamu fara wayannan gyarace-gyarace akwai wayanda wurin tabbas bai cancanta a bare gidan mai ba amma an bayar kafin zuwan mu wannan agency din amma yanzu muna kokari dai mu gyara abubuwan da ta gudana a irin wayannan abubuwan
a ƙarshe amma ina son san makomar gidajen da aka zana a 1300 zaka ce an gina su akan hanya ko kuma hanyar magudanar ruwa menene matsayin su da aka ce za a rushe su a kwane
report na wannan committee din tana gaban governor ana jira governor da jama'an shi su bada ina ne hanya ina ne mafita da za a yi da wayannan gidajen a za a ci gaba da wannan rushe-rushen ne ko za a tsayar da su ne ko za a caccanza wasu abubuwa ne kafin a fara aiwatar da wannan
sakataren tsara taswirar Borno engineer Adam a zantawarsa da wakilin mu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a garin birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger an gudanar da bikin soma aji na biyu na karatun yaki da jahilci ga mutane da basu samu damar yin karatun boko ba aikin na samun tallafi daga kasar Amurka Millennium Challenge Account Niger domin bunkasa noma da samar wa manoman ilimin yin noma da sayar da kayan noman su ga Haruna Maman Bako da rahoton
Wakilin gwamnati da ya wakilci shugaban gundumar birnin Kwanni ya mini karin bayani game da dadin da suka ji na samun wannan tallafin
ni Ahmad kan yake ce min fitoni na Alpha Education Education non formal ko in ce ayyukan yaƙi jahilci a nan department ɗin Kwanni lalle farin ciki muna da shi sosai saboda ka san shi wanga projen gabaki daya shugaban kasa shi ya samu yin hulɗa da kasar America aka zo don a gyara gandari kuma a cikin gyaran gandar nan ne aka sa wannan aiki na yaƙi jahilci saboda al'ummar da ake wa wannan horo ita ma ta ƙara inganta bisa da duk ayyukan da za su yi kamar misali da noma da kiwo da ɓangaren lahiya saboda an tabbatar da cewa duk abin da ka koya na ilimi za ka yi amfani da shi bisa da ayyukan rayuwa.
Ita ma wakiliyar NCA Niger da ke wakiltar kungiyar ta Amurka da ta tallafawa al'ummar ta birnin Kwanni ta hanyar kungiyar kowa ta social masisi domin gudanar da wannan aikin na karatun yaki da jahilci domin manoma su su samu ilimin tafiyar da ayyukansu na noma da ma kasuwancin kayan noman ta ambata mini dalilan kasar ta Amurka ta hanyar MCA Niger ne haka
sunana Amina Sa'ad to ne daman cikin wannan program na MCA Niger wanda ake cewa compact daman matsayina ni addu'a shugaban bangaren da ya shahi yaki da jahi sun san daman shi wannan program na MCA Niger na compact wanda yake taimako ga kasar America da ta kama Niger to kun san an ce shi daman da an kai bincike kware ayi wasu bincike kware shi an ka ga ya kamata duk taimakon da dai za a kawa da kasar Niger ne ana so a samu warkewa ga talauci sai an ka taimako kware bisa ga bangaren noma na su gandari da midan gidi sai an ka ce sai an ka kuma taimako bisa ga bangaren kamar yaki da jahanci saboda su wayannan mutane da za su umhani da gandari to tabbas in ba a ba su horo bisa ga yaki da jahanci ba za a samu tangarde da mashkile babba
shi ko ilin mai martaba sarkin birnin Kwani Alhaji Ibrahim Salifu Dangana Dima kirayi ga al'umma da ta yi amfani da wannan damar domin cin muriyar wannan tallafin na samun ilimi
to muna kira ga al'umma duk wanda Allah ya bada ko mutum ko namiji su san nauyin da Allah ya dora mishi na shi ilmantar da nashi jahili makaho da duhu da hakke suna zama dai to ilimi hakke ne wanda abba da ilimi cikin duhu yake wanda ba an bada ilimi makaho ne to mu kokari kan mu ai ayyan mu basu makai sannan mu da Allah Ibrahim mun kaje mu inda basu yi shi ba muna kira gare su maza da mata na kafa kwani duk wanda ya san bai karatu ko na arabiya ko na boko to shi kokari shi to cikin wannan initiative ta tawbare mu nan shi rubuta sunan shi kokari shi ko ya ki jahancin nan tunda yanzu cikin yaki ne na miki tunda an riga an yi wa kuma kyauta aka ba shi
ko san mako ya yaki da jahilci mazan su da mata 4500 ne za su ci moriyar wannan tallafin a aji na biyu na koyar da yaki da jahilci da ke samun tallafi daga kasar Amurka Haruna Mamman bakon birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
kar dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro yanzu ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba mai sauraro assalamu alaikum barka da jimirin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Ma'azu nake gabatarwa kamar yadda muka alƙawarta a makon jiya za ku ji daga bakin wasu mahalarta taron yanayi wanda mujallar Outreach ya shirya a birnin Kaduna a makon jiya mun fara da jin ra'ayin wani tsohon minista a zamanin gwamnatin shugaba Obasanjo game da taron na bana wanda aka yi wa takin yadda za a samar da ingantaccen hanyar samun makamashi domin daƙile kwararowar hamada
ministan yanayi a zamanin shugaban kasa a zamanin mulkin shugaban kasa Olusegun Obasanjo Alhaji Muhammad Kabir Said
to alhamdulillah abu ne mai muhimmanci gaske kowa ya san cewa muna bayan kasa a zaure shine ake ta environment idan yayi kyau rayuwar mu za ta kyau in ya lalace mun shiga cikin fitina saboda haka wannan taro yana da muhimmancin gaske ba ga Najeriya ba ga duniya baki daya duk mahallan mu ya gyaru to mun za mu ji daɗin rayuwa in bai gyaru ba muna cikin fitina Allah ya sauƙaƙa kuma wajibi ne mai aiki yau da kullum mu tabbatar da mun gyara wurin da muke rayuwa in ba haka cututtuka fitintinu rashin abinci ga sunan fitinu ɗaya da yawa da yawa za mu shiga cikin wahala mai yawan gaske Allah ya kare saboda haka irin wannan taro da ake yi ba ƙaramin al'amari bane ba ga al'umma
Madugu uban tafiyar Chief Novo Akenge ya yi bayani cikin harshen Turanci kan dalilin da ya sa ya fara wannan tafiyar. Ya ce, ni na kafa kungiyar raya da itatuwa ta jami'ar Fatakwal kusan shekaru 40 da suka wuce. Ina ɗalibi a jami'ar. Haka zalika a jami'ar Maiduguri a shekara ta 1987 na kafa irin wannan kungiya. Abin takaici
a Najeriya an fara mai da hankali a kan al'amuran siyasa maimakon na yanayi wanda ya kamata a rikodin kulawa kungiyoyi. Haka nan, idan aka ɗauko zance kamar da gaske, daga baya sai a yi watsi da shi. Na kafa kungiyoyin sa-kai a ɓangaren yanayi domin na riƙa wayar da kan mutane a kan wannan al'amari. Ita dai wannan taro muna yin ta a kowace shekara. Domin wayar da kan al'umma ne. Kana muna ba da wannan lambar yabo domin ƙarfafa wa masu sa kai a harkar yanayin gwiwa.
They give politicians fully awards. You are there planting trees and encouraging people to plant flowers, bringing up young ones, mentoring them to the world.
Umar Sale Anka na daga cikin mutanen da suka samu lambar yabo a wannan taron na bana.
Mu gaskiya wannan kalubale ne a gare mu. Dan duk inda aka ce an kira ka an ga cewa kana wani kokari akan wasu abu to wannan ba wai yana nufin kuma zaka je ka samu guri ka zauna bane ko kuma ka hawo murna kana cewa kai ka samu daukaka. Wannan dai an nuna an gano cewa kana da hawa da tsaki a cikin waɗanda suke son a dabbaka wannan bangare na misali muhalli da suka gane cewa ina da cikin waɗanda mukan tallafa a ƙasa domin a samar da ci gaba a wannan abin nan.
Sabanika san ci turunkawa yana daga cikin mahalarta taron waɗanda aka baiwa lambar yabo.
Sarakunan da muke gani da zamuni kasu da suna da muhimmancin da za su taka domin kauce ma zuwa hamada. Basaraki shi ya fi kowa sanin daji. Don ya ce kada sari daji yana da yan banga yana da sarkin daji yana da sarkin noma. So idan yau aka waye gari wani ya sari can shi kowa cikin gidan shi ne ina gaya miki ba za a yi minti ɗaya ba tare da ya samu bayani cewa wani ya sari ce ba. Ko kuma an dawo cewa an ga mota ice a dajin kanauri kaza. Ko kuma an ga bakin mutane suna jin suna tsara maji. To ina kira ga gwamnati cewa da zaman sarakuna galibi ba su da aiki tsaye shi ne zai hana wannan matsala da muke fuskanta a Afirka a Najeriya a Arewa na gurguso hamada ne zai hana mu zo mu ɗauki sarakuna su zama asali mitigators na wannan matsalolin da muke fama na gurguso hamada. Sai ina ganin da za mu yi wannan da ina tabbatar muna cewa daidai da matsalar da muke fuskanta da ita na security Allah ya da za mu kai yakata. Domin ya kamata a ja hankali ga mu cewa matsalar ta gurusu hamada ita ce ke tare da matsala ta yunwa da fatara da talauci wanda yake kuma shi ko shi ke haifar da matsala ta security. Domin kowa ba zai so ya samu kashi cikin irin wannan hali da ake ciki.
To mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tare mu a makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya ba mu iko. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su. Aisha Muhammad, fatan alheri. Shigo da sharhin jaridu daga Kamaru.
Zan fara shirin jaridu na wannan makon ne da jaridar Sahel kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta nuna mana cewa yanzu dai ɗan arewacin kasar ta Kamaru suna cikin bakin ciki na ganin yadda da zaka tsohon shugaban kasar Ahmadu Alijo wanda ya kwato yankin kasar ta Kamaru a shekarar 1960 daga tura mulkin Malako ya zira ya kwashe shekaru 31 da rasuwa wanda har yanzu gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru bata bada umarnin cewa a dawo da gawarsa kasarsa ta haihuwa ba. Yanzu dai yana kwance ne a can birnin Dakar da ke can kasar Senegal. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta sake bankaɗo mana cewa dai a halin yanzu hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru ta yi kokari na ganin cewa ta gudanar da wani binciken kwakwaf akan al'umman kasar gabaki daya. An da sace rahoton da ke fitarwa na shekara-shekara ta samu tabbacin cewa mutane 37,435 yanzu haka
a fadin kasar su game da cutar nan mai karya garkuwar jiki ta sida ko kuma kanjamau. Jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce kaso 70 na mayakan bangaren yan awarin kasar yanzu dai suna zargan jami'an nan ta SDF wanda ta fi karbuwa a wancan bangaren cewar tana da hannu a cikin irin matsalolin da yake faruwa musamman ma wajen yayata manufofin masu yaki da gwamnatin kasar ta Kamaru domin ganin suna tuna musu sirrin su. Zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Afri Media TV anda ita kuma tace har yanzu dai dakarun tsaron kasar Kamaru suna ci gaba da killace jagoran dan adawa nan na kasar Maurice Kamto wanda yayi barazanar gudanar da zanga-zanga a fadin kasar. Domin shaida gwamnatin kasar take yi cewa za a gudanar da zaben gundumomi a kasashen Jamhuriyar Kamaru ranar 6 ga watan Disamba nan, kuma suka ce ba sa bukatar a gudanar da wannan zaben a halin yanzu sai dai an sasanta rikicin bangaren yan aware. Haka zalika wannan zanga-zangar suna bukatar shugaba biya da ya saboda kan kujerarsa ta mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kwanaki 16 dake tsakanin ranar kasa da kasa ta kawar da cin zarafin mata a duniya da ake bukin sa ranar 25 ga watan Nuwamba da kuma ranar yancin bil'adama da ake yi a ranar 10 ga watan Disamba. An waje su ne domin gangami a fadin duniya da kuma wayarwa akan cin zarafin jinsi da kuma tattara mutane daga wurare domin sauya batun cin zarafin mata. Batun cin zarafin mata ya shiga kowace kasa da ma kowace al'umma. Mace daya a cikin mata uku ta taba fuskantar cin zarafi a rayuwarta. Abin takaici wannan adadin ya karu a lokacin annobar COVID-19, inji mataimakin darakta mai riko a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID, John Bassa. Yace kawayen USAID sun ga karuwar cin zarafin da ake yi wa mata da 'yan mata a lokacin da dokokin kulle suka kawo cikas ga rayuwar jama'a da kuma hana mutane damar sayen kayayyaki da abinci mai arha. USAID ta dade da ta fahimci muhimmancin magance kowane nau'ukan cin zarafin mata da ke kawo cikas ga cigaban su. USAID ta faɗaɗa abokan hulɗanta da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin mata da ma'aikatu masu zaman kansu da cibiyoyin gwamnati domin aiwatar da shirye-shirye kare wayar da jama'a da kare mummunan tasiri na cin zarafi da ake yi wa mata, inji mataimakin shugaban hukumar mai riko da ake kira Bassa. Misali, karkashin dabarun Amurka akan mata, shirye-shiryen zaman lafiya da tsaro na aiki ne domin kare mata da 'yan mata daga cin zarafi da bautar da su da kuma cin mutuncin su a cikin ayyukan cigaban hukumar da kuma ayyukan jin kai. Tun cikin shekarar 2017, USAID ta ba mata kimanin 70,000 damar shiga shirye-shiryen zaman lafiya, kana aka ba su muhimman kulawa da taimakon sauya tunani da taimakon shari'a da ma taimakon tattalin arziki da aka baiwa mata sama da miliyan 6 da aka ci zarafin su. Amma yanki ne da aka dade ana yi saboda aƙidar cin mutuncin mata. Ana kallo tamkar ba komai bane a cikin wasu al'umma, lamarin da ke tabbatar da gazawar al'ummomi da gwamnatoci wurin gane darajar 'yancin mata da 'yan mata. Dalili kenan da gangamin kwanaki 16 na fafutukar yaki da dabi'ar cin zarafin mata suke da matukar muhimmanci wurin kawar da aƙidar cin mutuncin mata. Kwanakin suna haskawa akan wannan batu da kuma manufofi da ayyuka da suke yin sanadiyar da ake ci gaba da sabon haka. Yace dukkaninmu na da rawar da zamu taka wurin kawo ƙarshen cin zarafin mata da takaita mummunan tasiri da yake yi ga daidaikun matan da iyalai da ma al'umma baki daya. Kana a mutunta haƙƙoƙin kowane mutum, inji mataimakin shugaban mai riko da ake kira Bassa. A cikin kwanaki 16 da ma kowace rana, USAID ta yi tsayin daka tare da kawayenta wurin tsarewa da kare mutuncin mata da 'yan mata a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin. Fatan mu zauna lafiya. Assalamu alaikum.